Broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 14 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, wani rahoto ya nuna cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa don kare tsuntsaye a Amurka. Ana hasashen cewa jirgin ruwan Iran na biyu dauke da sinadarai hada makaman nukiliya ya baro China. Sannan yayin da Russia take dada kutsawa yankin Kursk, shugaba Putin ya ce dole 'yan Ukraine su mika wuya ko kuma su mutu.
To kadin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta kori 'yan China da ke jagorantar kamfanonin bangaren man kasar na WAPCO da Soraj saboda kin bin dokokin kasar.
Basu so su yi aiki da dokan nan, shi yasa an ka tura musu takarda na cewa daga ranar jiya suna da kwana biyu da duk daraktoci kamfanonin nan an sallame su su bar kasanmu.
Za kuma a ji fashin baki kan yadda ake ci gaba da fuskantar rudu a bangaren man Najeriya, musamman ma game da farashi.
Tege kamfanin NNPC na sira a naira 800 da wani abu, shi Dangote ya rage zuwa kaza, amma an kaje wasu gidajen mai na 'yan kasuwa sai ga ana sayar da shi fiye da naira 1,100,200.
Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda zai leƙa masarautar garki. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku. Sannan albarkacin watan azumi, za a ji darussan azumin Ramadan. Kuma idan an samu yadda ake so, za a ji halin da ake ciki game da masarautar Kano. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya, kuma da fatan masu azumi suna gudanar da ibada lafiya. Yawan tsuntsayen Amurka suna raguwa sosai bisa bayanan wani rahoto da haɗakar ƙungiyoyin kimiyya da masu kula da gandun daji suka wallafa jiya Alhamis. Rasa muhallai da sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da ke kan gaba da gudunmawa ga raguwar yawan tsuntsayen bisa rahoton na yawan tsuntsayen Amurka a 2025. Rahoton ya nazarci sama da nau'ukan tsuntsaye 100 da yawansu ya kai matakin karewa a sanadiyar rasa rabin dangin tsuntsayen da aka samu cikin shekaru 50 da suka gabata. Rahoton ya nuna cewa alƙaluman yawan tsuntsaye suna raguwa a wuraren da suke cikinsu, hadda dangin agwagi da a baya ake yabawa nasarar kare su. Wani binciken da muryar Amurka ta yi ya gano cewa jirgin ruwan Iran na biyu da kafafen labaran yamma suka ce ya kasance cikin wani shirin shigar da sinadaran hada misal daga China ya nufi Iran da wasu kayayyaki na musamman. Wata kafar yanar gizo mai bin diddigin zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna cewa jirgin dakon kayan ya na kasar Iran Jairon ya baro China a ranar Litini, wata daya bayan lokacin da ake tsammanin tasowar shi bisa bayanan wata kafar labarai. A rahoton da aka wallafa a watan Janairu da Fabrairu, mujallar da Financial Times da The Wall Street Journal da CNN sun ambato Jairan a matsayin ɗaya daga cikin jiragen dakon kayan Iran biyu da Tehran take amfani da su wajen safarar tan ɗin sodium perchlorate 1,000 daga ƙasar China. Ɗaya jirgin ruwan dakon kayan da rahoton ya ambato da Golban ya isa tashar ruwan Iran na Bandar Abbas a ranar 13 ga watan Fabrairu, bayan kwanaki 19 da ya shafi akan hanya da ya taso daga gabashin China. Shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa jiya Alhamis cewa Russia ta ritsa raguwar sojojin Ukraine ɗin da ke yankin yammacin Kursk, inda suka yi ta fafatawa a wani wuri mai mahimmanci a yakin tsawon watanni 7. Ukraine ta kaddamar da wani harin bazata cikin yankin Kursk a ƙarshen watan Agustan bara. da zimmar kawar da hankalin dakarun Rasha daga filin daga. Wani babban kwamandan Ukraine ya musa wannan batun cewa an yi wa dakarun su kawanya. A ranar Laraba, Putin ya kai wa dakarun Rasha a yammacin yankin Kursk ziyarar bazata, inda ya baiwa sojojin umarnin karbe ikon yankin daga dakarun Ukraine. To, ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda hukumomin ƙasar suka umarci 'yan China da ke shugabancin kamfanonin ɓangaren man ƙasar na WAPCO da SORACE da su fice daga ƙasar, tare kuma da janye lasisin otel ɗin SORACE da ke birnin Yamai, wanda 'yan China ke tafi da shi duk saboda rashin bin dokar ƙasar. Daga Yamai ga su labarma.
Bayanai na cewa tun a yammacin Laraba 12 ga watan Maris ɗin 2025 ne shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya baiwa waɗannan daraktoci 'yan China awoyi 48 su fice daga ƙasar. Kodayake ba a bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki a hukunci ba, majiyoyi sun tabbatar da cewa ana zargin daraktan na kamfanin CNPC da na WAPCO da na SORACE da bijirewa sabon tsarin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta fullo da shi a ƙarƙashin dokar ayyukan kamfanonin ƙetare da ke aiki a Nijar. Matakin da Bana Ibrahim na ƙungiyar Front Patriotic ya ce ya yi daidai.
Minista mai kula da harkoki man fetur ya tura ma kamfanoni na umarni ya ce ya ga kaman ba su so su yi aiki da dokan nan, ya kamata su gane cikin ƙasar da muke yi yau sabon salo ne ake dole ne su yi aikin da dokan nan. To sai bayan wata guda minista na man fetur ya ga kaman sun yi tsayin gwamin jaki, ba su so su yi aiki da dokan nan, shi yasa an ka tura musu takarda na cewa daga ranar jiya suna da kwana biyu da duk daraktoci kamfanonin nan an sallame su su bar ƙasarmu.
A kuma ma'aikatar ministan yawon buɗe ido ta sanar cewa ta janye lasisin Solix Hotel mallakar 'yan China da ke matsayin masauki da ofisoshi ga ilahirin 'yan China ma'aikatan man fetur a Nijar. Saboda wasu tarin laifuka ciki har da nuna bambanci ga ma'aikata 'yan wasu ƙasashe idan aka kwatanta da albashin da ake biyan takwarorinsu 'yan China. Alhaji Baba Alhaji Makiya shi ne shugaban kungiyar Sedel de Ash Niger.
Mun tabbatar da masu mulkin Niger inda ba su da wani ƙarƙashin hannunsu mai tabbatar da lalle ana tabbata ta'asa da ba za su ɗauki wannan mataki a kansu ba. Wannan mataki da anka ɗauka muna ganin ya dace.
China na matsayin babbar kawar Niger a sha'anin haƙar man fetur da tacewa da ma fitar da ɗanyen mai zuwa ƙasashen waje. Lamarin da ya sa a watan Afrilun 2024 kamfanin CNPC ya baiwa ƙasar rancen miliyan 400 na dalar Amurka da za a biya da ɗanyen mai a tsawon shekara guda. To amma dangantaka ta fara tsami a tsakanin waɗannan ɓangarori ne bayan da gwamnatin Niger ta buƙaci China ta bata ƙarin wasu kuɗaɗen na daban. Sabili kenan wasu 'yan ƙasa ke fassara korar daraktoci 'yan China a matsayin matakin hujja takaici. Wani mai hamayya da gwamnatin soja Changa Chalumbo na da irin wannan ra'ayi.
'Yan tare biyu ne suka gamu kenan ba an samu izituwa ba. Duk wanda zai gaje shi zai gamu ne da babban ƙalubale na shari'a a kotuna daban-daban na ƙasashe, Tribunal International. Saboda ana abubuwa ba basa ka'ida ba.
Tuni daraktocin China suka fice daga Niger a jiya Alhamis, yayin da rahotanni ke cewa hukumomi sun kama asusun ajiyar bankin matatar SORACE. Matsalar man da ake fama da ita a yanzu haka a Niger abu ne da ake ɗauka a matsayin makarkashiyar da ake zargin China da kitsawa. Sannan matakin baiwa kamfanin ƙasa Sonidep damar fara haƙo man fetur a rijiyoyin Kulele shi ma wani ɓangare ne na abubuwan da suka haddasa tamna tsakuwa a tsakanin ɓangarorin biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Barma, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Ibrahim, yayin da wasu matasa a ƙasar China suka amince da ɓata lokaci sosai a kan yanar gizo da dama, daga cikinsu suna da shakku a kan sabbin matakan da gwamnati take shirin ɗauka da zumbar takaita lokacin da matasan China suke ɓatawa a kan yanar gizo da kafafen sada zumunta. A tattaunawar da aka yi a wani zaurin siyasa da ake gudanarwa a duk shekara a China, wanda aka kammala a birnin Beijing cikin makon nan, wani tsohon dan wasar kwando wato dan wasar kwando a duniya Yao Ming ya buƙaci a takaita lokacin da matasa suke kashewa akan yanar gizo a China. Yao yana yunkurin samar da wani tsari da zai tilasta wa yara wato kashe duk fasahohin su na latroni da na tsawon wuni guda a kowane zangon karatu sannan su fita waje su kuma motsa jiki. Manzon Majalisar Dinkin Duniya na musamman a Siriya yana kira da a kawo ƙarshen tashin hankali da kuma tabbatar da kariya ga fararen hula yayin da ƙasar take fama da sabon tashin hankali watanni uku bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Geir Peterson yayi wannan kira ne yau Juma'a wanda ya kasance zagayowar ranar da aka fara zanga-zangar da aka yi wa Assad na kafa demokuraɗiyya na 14 wanda ya kai ga yakin basasa da aka shafe sama da shekaru 10 ana fafatawa. Dan wato iyalai da kuma sun ci gaba da jimaman rasa makusantansu sannan har yanzu da dama daga cikin mutanen sun rasa muhallansu da miliyoyi kuma sun rasa matsugunansu.
To gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka dusa inda ake ci gaba da fama da rudu a bangaren man kasar musamman ma game da batun farashi wanda a maimakon abun yayi sauki an ce har ma ya fara shafar jamhuriyar Niger mai makwabtaka da Najeriya. Kan haka ne na tuntubi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a Najeriya mai suna Malam Aminu Babayaro Maude dan yayi mana fashin baki kan wannan al'amarin sai ya ce
ana da shugaban kasa ya hawo mulki aka rantsar da shi ranar farko yace ya janye tallafin mai kuma ya bada dalilan shi aka fuskanci matsaloli iri-iri kuma gwamnatin ta ce ta yi haka ne domin ta bada dama a yan kasuwa su shigo cikin harkar domin wannan tallafin da take barawa kamar kusan yaudara ne abu ne wanda ba za a iya dorewa ba. So an bada dama yanzu kamar shi kamfanin Dangote ya zuba kuɗi mai yawa a cikin wannan harka ta man nan ya kafa kamfani wanda an ce kusan dina cikin manyan kamfanonuka a duniya wanda babu irin su na matatan mai. Ya zo yana wannan harkar aka zo aka ce to sai dai a dinga sayar mishi da danyen mai da dala na America daga ƙarshe da wani tarayya ta duba ta ce ta yadda to a dinga siya da naira. To an fara samun sauki domin man da ya fara fitar da shi yanzu ana siyarwa da mutane da kuma su wanda suke shigowa da man tunda wasu suna shigowa da shi daga waje ne aka fara samun sauki amma har yanzu abin ya kasa daidaituwa ya tsaya a waje daya sai ga kamfanin NNPC yana siyarwa a naira 800 da wani abu shi Dangote ya rage zuwa kaza amma an kaje wasu gidajen mai na yan kasuwa sai ana sai da shi fiye da naira 1,100,200. To da ni abinda na dauka cewar watakila saboda dukkan shi da ake daga inda ake dauko shi in ya shigo daga waje ko kuma daga Lagos an dauko shi zuwa wannan wajen kudin sufuri yake jawo ya hau haka. To amma daga baya kuma sai mun fuskanci cewa akwai wani zagon kasa ne domin naga yanda aka yi tagoda cewar shi man nan da Dangote yake tacewa ma yafi inganci akan sauran.
Yawa to Malam Aminu akan wannan batu akwai kuma radiyar in cewa wasu hamshakan masu shigo da man da suke da fada a fadar shugaban kasa ba su san Dangote ya dada rage farashinsa saboda wai in ya dada ragewa zai karya su kuma suna ganin rage farashin da Dangote ke yi kamar wata dabara ce ta babaki dai idan ya karya su yayi babaki dai a bangaren man. To kaga dai wato talaka shi abin ya koma kan shi in Dangote bai rage ba in kuma su wa'annan attajiran da ba su san Dangote ya rage farashin man suka ji gaba da yin babaki kiri a harkar mai talaka kenan zai ci gaba da wahala ya kake ganin za a bulloma wannan lamarin.
Gwamnatin tarayya ya kamata shigo cikin wannan abin domin gwamnatin tarayya ita ta faɗa wa talaka a Najeriya cewa ta ba da dama ne ta cire tallafin ne idan a ba kowa dama ya shigo a yi kasuwa kuma idan aka ce abu ne wanda za a yi kasuwa zai zama ana gasa ne da competition akan wannan kasuwancin nan. To in har Dangote ya sauƙaƙa nashi mutane sun raja akan nashi babu wani dalili da wani zai amfani da matsayin shi da kusanta da fadar shugaban kasa domin ya yi zagon kasa akan wannan abin. Tunda gwamnatin tarayya ta ce daman ta yi ne ta ce a ƙarshe talakan ne dai zai amfana za a samu sauki dan Najeriya zai samu sauki.
To Haji Aminu gashi wannan matsala an ce har ta ketara zuwa jamhuriyar Niger su ma abinda ya shafi bangaren mamu ya fara shafar su saboda tasirin da bangaren mamu ke yi a makwabtan kasashe duk da yake su ma suna da man. Kana ganin su ya za a musu adalci?
Adalcin da za a iya musu shine daman ayu man saboda Najeriya aka yi. In za su zo za a sayar musu mai ko za su sayar mai wannan abu ne wanda ya shafi kasuwancin duniya tunda su kansu suna tace man nasu na kasarsu wanda ina ganin kamanta wanda suke tacewa a cikin kasarsu ya fi tsada ne shi yasa suka samu wannan matsalar.
Malam Aminu Baba Yaro Maude kenan wani mai fashin baki a Najeriya. Yanzu kuma ga shirma na gaba.
Da ɗan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na da ɗan gari. A shirin na wannan mako za mu leƙa masarautar Garki da ke tsakiyar yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja domin jin tarihin wannan masarauta. Domin jin cikakken shirin sai a dakace mu.
Za mu so mu san cikakken sunan mai martaba da kuma cikakken sunan matsayi.
Sunana Alhaji Dr. Usman Ngakufe Safai Garki wata sarkin Garki nan Abuja.
Za mu so sanin tarihin masarautar Garki.
Kusan shekara 300 ne wannan masarauta tana nan. Karin nan kuna kira ko around 17th century. Garki tana nan baki ne da wannan masarauta. Can muka yi tracing din tarihin ita Garki ko kuwa baki generally ta Middle East da muka biyo a zuwa nan wajen Borno, Kuyinkuro, muka zo har wajen kasan Zaria. Daga kasan Zaria iya musu ka gangaro a zuwa nan. Dalili kuwa saboda mutanenmu ba masu iwuya ba ne, kowa ya kokarta ya nema. Me nake cewa mutanenmu noma suke yi da kuma farauta a lokuta. Ta Garki kuma da ta zo akwai wani sone nan a cikin garin inda akwai National Assembly Quarters, akwai ta tsona wurin nan. Apo ainihin inda mutanenmu suka zauna ke. Mu sun zauna wurin da mimme da musu karin mutuncin kansu da sana'a. An ba mun manta ba a shekarun nan a lokuta ma yawanci ana kinikin bayi ana yaƙi nan da can. Akan haka ne ita tsonin nan ko dutsen nan da makurmi ne duk in maƙin suka taso ma mutanenmu kamar enemies kenan da manufan su zo su yaƙe mutanenmu. Allah da ikonsa sai ba su basira su hanga mutane masu zuwa musu hari. Mutanenmu sun kinsa sun yankura haka suka zo da yaƙi ba za su same su ba sai dai su ci mutane ɗin nan. Aka yi ta tafiya haka.
Wato mai martaba in na fahimce ka ku masarautar Garki ba a taɓa cin ku da yaƙi ba kenan.
Shi ne muke kai son kaka kenan. Da ya kai ‘yan uwanmu Hausawa da dama ake fanin da su suna zuwa sai suka ce wannan garin nan ta gagara ce. Ainihin sunan garin nan shi ne Feyi da kabila mu kenan. Feyi wancan sonin nan masarautar nan a sone ope shi ne sone wanda ya yi sarauta wurin. Fai shi ya sa har wa yau zuwa gobe ana kira mai sarauta yadda nake ana ce da shi Safai. In ba haka ba duk wanda suka san mu a nan kabila mu zan je mutum ya ce za ni Fai ka ji ya ce za shi Fai wata za shi Garki kenan.
Kaman shi ita Garki nan mai ma'anan Garki din.
Manufan Garki din wannan garin nan ta gagara ce shi ne aka yi coin dinta aka mai da shi aka kira ana kiran ta Garki. Kamar muka duba ita su Leja dama iyayenmu suna kira wurin na Albui. Wata lokacin da su mutanenmu suka fito daga can Zauzo suka zo settlement a nan su Leja din bukoci suka sa a lokacin so suna kira wurin na Albui. To iyayenmu har zuwa mu da muka yi wayo in ka ce za ka Albui to ya sani ma za ka su Leja ne. A lokacin muna tashi Abuja za shi Abuja ne a lokacin.
Duk a lokacin kunan kuna Garki?
Muna Garki. Sai aka zo batun sai da bayi da saran intatraba yaƙi tsakanin kabilu sai abun ya ɗauke. Wata aka yi abolishin slave trade slavery ta annan ne mutanenmu suka sauka zo suka zauna. Da muka zauna ‘yan uwanmu Hausawa sun ma suka sama zuwa aka karbe su sai gwamnati din su colonialist turawa da suka zo suka sama malakan mu aka kikiro administrative structure ita Abuja da na tasle sule jayan native authority ko wata local government headquarters a lokacin kenan da kuma sarki mai daraja muna karkashin chancellor jadin wata Abuja a lokacin aka kikiro dugundumomi da aka sa hakimomi to garki ya da daga cikin gundumomin da aka kikiro a lokacin muna ga lokacin kamar gundumomi guda biyar ne to garki ya aka kikiro ta to mun ba mun manta ba ita Najeriya gaba daya dama tun rubu kashi biyu ne da yan kudu da arewa saka zaka hada su a magama mirin kenan ba to ita ainihin district headquarters da aka kikiro ta na garki a lokacin ita mata girmi a magamishin da wadansu awani on 31st December 1913 ne aka kikiro mana district headquarters dama turawa ne suke rike da wannan wuraren inda muke zaune din nan yanzu wannan fada har ta yi zuwa nan baya din nan haka to dama su turawa ne suke zaune a nan akan zamantaka din muna ta mu baya to har Allah ya kawo rana da Allah ji karin shi shugaban kasa namu Malgaye General Murtala Muhammad lokacin da ya hau lokacin dama ita headquarter na Najeriya dama tana Lagos ne ta lokacin sa ne dai sai ya ce ya kamata a kikiro sabon wata ita headquarter na Najeriya to sai Allah sa aka samu wannan fili a karkashin kasan Abuja a lokacin to kuma mai masarauta a lokacin shine baban mu Marigayi Suleiman Baro to sai aka ce wuraren nan ta garki da sauran wuraren da aka diba din na Abuja an ce ta shafe mu to lokacin da abu aka yi wannan abun 1976 ne aka yi wannan abu aka zaka waye gari amma an ce duk wanda Abuja ya shafe su kowa zai fita ya bar kasa to kuma jihohin mu dan inda aka diba a lokacin Plateau State da ya zama to yanzu Nasarawa State ainihin Niger State da shi muna ciki dan da muna bin Niger ne da Kwara State da ya zama to Kogi yanzu da aka diba wurin to shi na kace to mu wurin na zai zama to No Man's Land hakika sai aka soma shi da shirin fita da mu kowa kuma jihohin mu Allah ya sa shi Marigayi General Murtala Mara ba zai rayuwa mai nisa ba sannan aka ba rayuwarsa sai ma biye da shi wato president Olusegun Obasanjo lokacin da shi ne na matamakinsa shi ne ya kama mulki shi ma ya ci gaba daga nan ya kawo shawara ana gani da aka kai filin da za ya amfani da shi a fi da mu a tare da mu wato mu koma jihohinmu sai ya ga da kuɗaɗen sun yi yawa ina gan sun ya zo na da majalisansa suka ce a'a ba zai dace ba a ce mun da aka same mu a ce kowa koma wurin jihohinsa ya zama to option ne wanda ya ga zai zo na sai zo na wanda ya ga ba zai zo na ba sai koma jihansa to a lokacin din ne wanda dama sun amince za su tashi kafin wannan bayanin nasa shine suka fita a yanzu muka je nan Nasarawa yanzu muna da sabon karo muna da sabon yayin a kusa da mu kenan ta haru a kudin su kauka can wuraren toto din nan a kudin da suka fita muka zo nan kuma na wajen mu din nan muna da wuse muna jana kira wuri wuse sabon wuse duka su wuce sun koma can da Asokoro su suka koma can to da aka zai zan garki ka san lokacin da kai yaki lokacin ba ce mun ba to mutanen mu suka zauna suka ce iyaye mu suka zauna amma muna yara lokacin muna secondary school da shi Olusegun ya kawo wannan shawara cewa wanda zai zauna su zauna ganin suka ce dama mun suke nema kenan muka ce ba zamu tashi ba akai tunda man baro Allah ji karansa lokacin na secondary school na fita na gama secondary school na dan aiki a lokacin ina kwarwa Along the line ya zo ya ta ba mu shawara mu fita mu je muka ce ina ba zamu je ko ina ba sukai Allah ka ba rayuwarsa wanda ya yi sassin din shi wato Ibrahim Dodo Musa shi ma ya zo shi ma ya ce mu fita muka ce ina a abin ne mata sa mutun da an ce ba dole ba sai sai zamanin lokacin haka duba muna yara ne dai amma musun ya zama ta kamar ana ga mutane su da mun nan kamar ana gaba ba mu yi mu bi su dan suna tunanin cewa in sun iya sun ta da garki sauran kauyuka duka za su bi mu ta har Allah sa abun ya lafa mun ka ce a'a ayi hakuri amma sai kenan kaga ba za ka samu wani wuri a yanzu nan kace akwai sabon garki ba garki tana nan da talakawanta eh da muka zo muka tada iya mu suna ciki
Allah taimake sarki kaman da kai maganan hakimi ne district yanzu kuma naga masarauta ne yaushe ne kuka zo masarauta
a gaida mai martaba sarkin garki masu sauraro ba karshen shirin kenan ba a makon gobe zamu dora inda mai martaba zai bada amsar wannan tambaya yanzu kuwa a madadin sashin Hausa na muryar Amurka
da kuma jagoran wannan shiri wato Maryam Dauda
da mai girma marafan garki da ya taimaka wurin hada wannan shiri sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu inda zamu ci gaba da shi wannan shiri
to a gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari kan waya zai gaya mana halin da ake ciki game da shari'ar masarautar Kano Mahmud gare ka
Malam Ibrahim ka san wannan zancen sarauta din nan yana da harsuna ne da dama
la shakka
wato ita hukuncin babbar kotu da aka yi a baya a nan Kano wadda ta rusa wato dokar da ta dawo da sarki Sanusi ita ce ake ci gaba da wato daukar kara akai a ranar 10 ga watan Janairu babbar kotu ta daukar kara a Abuja ta ce wannan wato hukuncin kotun babbar kotun Kano da ta ce ai abinda aka dawo da sarki Sanusi ba daidai bane kuma dokar da ba a yi ta ba daidai bane shine shi kuma Aminu babba dan agundi wanda shine ya gabatar da karar dama ya tafi kotun daukar kara to ita tauka akan wannan batu na cewa wancan hukunci to ita kuma kotun daukar kara ai shine sai tace a ai batun matsayar babbar kotun Kano da tace an dawo da sarki Sanusi ba bisa ka'ida ba kuma dokar da ta dawo da shi ba ta da hurumi a cikin doka tana nan daram dan haka azartar da wannan doka kuma a jira har sai abin da tunda ita gundarin dokar da karar dama an mika ta ga kotun kolin Najeriya yanzu haka tana can gaban kotun kolin Najeriya
to ita babban yawa to malam Mahmud zamu tuntube ka mu ji cikakken bayani kenan a shirye-shiryen mu na gaba wato a takaice dai me ake ciki yanzu ka takaita masu saurari
kotun hukuncin yau ya ce a sarakuna biyar suna nan daram sarki Aminu kuma shi ne sarkin Kano
to mun gode da wannan bayani naka yanzu kuma ga darusan azumin Ramadan
ni Musa Muhammad nake magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode wa Allah da ya tsaye mu a wannan lokaci ya kawo mu wannan rana da wannan lokaci cikin watan Ramadana mai albarka bayani akan wannan falala da watan nan tazo da shi gaskiya ya bambanta da sauran watanni to gaskiya ni babu abin da yake burge ni sosai a cikin wannan watan kaman karanta alqur'ani saboda yana da falala sosai kuma a fahimta na yana dangantar da mutum da ubangijin sa zai saka kudaitu kai ma da alqur'ani sai dai tamu ko da watan Ramadana din ta wuce kada a bar tafarkin karanta alqur'ani da kuma yawaita yin sadaka watanni da dama an ka duba a cikin alqur'ani subhanahu wataala Allah bai ambaci sunan su ba amma ya ambaci sunan wannan wata yake cewa shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu can cikin suratul baqara a cikin wannan watan Allah subhanahu wataala ya sauki alqur'ani mai girma tana da falala mai girma kaman shi cikin wannan watan ake sallan tarawihi ake sallan qiyamul layli a cikin sa muka samu qiyamul layli wanda Allah subhanahu wataala yana sa mala'iku suna yin budgeting din shekara a cikin alqiyamul layli ne
to masu sauraro abinda ya sauka kenan sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon Najeriya ko agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin inda za kuma ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta tayi gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu Wamai da kuma engineer mu ne yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam